ya dauki nauyinsa.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda shugaban kasa Muhammad Bazoum wanda ya jagoranci wani taron kasa baki daya kan yadda za a yi amfani da ilimi wajen tabbatar da tsaro da kuma kawo ci gaba musamman ga fanni na ilimi wanda ya samu matsaloli shekara da shekaru. Ga Sulaiman Mini Barma da ƙarin bayani.
Karancin ƙwararrun malamai da rashin ingantattun ɗakunan karatu da nisan makarantu a galibin yankunan karkara da rashin tsayayyen tsarin fasalin karantarwa da rashin zuba ido akan ayyukan makarantu masu zaman kansu da tarnaƙin da matsalar tsaro ke yi wa sha'anin ilimi a yankunan da ke fama da matsalar tsaro na daga cikin muhimman matsalolin da shugaban ƙasar Niger Muhammad Bazoum ya buƙaci mahalarta wannan taro su yi nazari a kansu don samar da mafita. Yana mai cewa zai keɓe kashi 22 daga cikin 100 na kasafin kuɗaɗen ƙasa domin fannin ilimi daga shekarar 2022. Mohamed Zaidan shi ne magatakardan ofishin ministan ilimi a matakin sakandare.
Shugaba ya bayyana mu hanyar yadda za mu education kin na yaran nan. Yanzu education kin ba zancen gwamnati kaɗai ba ne, zancen mu mushinni, zancen al'umma duka. Gwamnati za ta kokari ta ba da mayan da za a isa. Ya ce nan gaba education zai sa ta wurin da za a sa security da diplomacy, si da kanshi ne zai ja gaba da wannan alhamdulillah.
Da yake bayani a madadin shugabannin kungiyoyin malaman makaranta, sakataren kungiyar malamai ta Sinan Isu Arzika ya ce Muhammad Bazoum ya so sa musu inda yake musu kaikai, saboda haka sun yi na'am da manufofinsa na farfado da harkar ilimi.
Duk abin da fannin ciwon makaranta sun sauraro shi kuma dashi babu wani abu na kara. Ai kaji ya ce kun bayan waga kuriya yana kiran bakwai na sama mu kara shiga kuriyan matsalolin mu malaman makaranta da abinda muke gani manufarshi ta gyaran tsaye da kwatu. Maganar da muka faɗi cikin kahohin radio da kuwace-kuwacen da muka yi dan saboda mai faɗi a shi kuma mai faɗi a yi ya jiya ne yau in shi da kanshi na yau ya riga mai faɗi a ce cikin yaro 100 dan Niger da ya kamata yana lakwal 50 in duka suna waje akwai matsala. Kinan ya kamata mu sa hannu.
Kuma bayan ilimin ƴaƴa mata a nan Niger, ita ma wata matsala ce ta daban da ke hana ruwa gudu a kokarin ilmantar da al'umar wannan ƙasa. Saboda haka shugaban ƙasa ya bayyana shirin kaddamar da wani tsarin baiwa ƴan mata damar samun ilimi mai dorewa. Madam Maryama Shibkau ita ce director bunƙasa ilimin ƴaƴa mata ta ƙasa.
Ya ce na a cikin wata biyu za a buɗa musu irin waɗannan makarantun ne wanda cikin su akwai gidan kwana, akwai abinci, akwai tuhaya, akwai duk abin da ya kamata. Akwai karatu ƙwararre wanda za a ba yaran nan, wanda akwai tsaro na musamman wanda dai zai kwantar da hankalin iyayen 'yan makaranta, zai kwantar da hankalin su yaran don malaman makaranta wanda za su can ma ba kowanne ba sai an ba su horo kenan mu sai mu ci abin alfahari ne gare mu.
Matsalar tsaron da ta addabi jama'a a wasu yankunan wannan ƙasa ta yi sanadin rufe makarantu masu tarin yawa. To amma shugaba Muhammad Bazoum ya ce ya zo da wani tsarin tattara ɗaliban irin waɗannan makarantu a cibiyoyin musamman da yake shirin kafawa domin ba su damar ci gaba da karatu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a Indiya duk rana na ci gaba da kusantar 400. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiyar Indiya ta ba da rahoton samun mutum 386 da 452 da suka kamu da cutar. Adadin masu kamuwa da cutar a duk rana da ake samu ya zarta 300 cikin kwana 9 a jere. Kafafen yaɗa labaran Indiya sun ce ƙwararru a fannin lafiyar al'umma sun yi imanin cewa ainihin adadin masu kamuwa da cutar da ake samu ta yi wuya lanka har sau 5 akan wanda ake sanarwa. A yau Juma'a, taimakon agaji daga Amurka da wasu ƙasashe ya isa Indiya. Agajin da Amurka ta tura ya kunshi iskar oxygen, kayan gwajin cutar da kuma kayayyakin haɗa rigakafi. Barkewar annobar zagaye na biyu a India ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki sosai, inda asibitoci suka cika makil da marasa lafiya, kuma matsanancin karancin iskar oxygen ya kara zafafa yanayin. Amma da filayen shakatawa da wuraren ajiye motoci da yawa wurin kona gawarwaki da ke aiki ba dare ba rana. Kwararru a fannin lafiya na India sun dora laifin lamarin kan bazuwar sabbin nau'ikan cutar coronavirus gami da sassauta matakan takaita taron jama'a da yawa da aka yi a lokutan da aka ga saukin yaduwar cutar a farkon wannan shekarar. Wani sabon rahoton Amurka da ake fiddawa bayan duk wata hudu ya nuna an samu karin hare-haren cikin gida da kashi 82 cikin 100 akan jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan a watannin farko na shekarar 2021. Abinda ya yi sanadiyar kisan jami'ai 115, wasu su 39 kuma suka jikkata. Hukumar kula da farfado da Afghanistan ta Amurka da ake kira SIGAR ta fadawa majalisar dokokin Amurka a jiya Alhamis cewa yawan mace-mace ko waɗanda suka jikkata da aka samu a rundunar jami'an tsaron ƙasa ta Afghanistan da ake kira ANDSF a takaici ya ƙaru fiye da yadda aka gani a shekarar da ta wuce a daidai wannan lokacin. Rahoton ya ambaci cewa rundunar ta ANDSF ta fuskanci hare-haren cikin gida guda 31 daga 1 ga watan Janairu zuwa 1 ga watan Afrilu, kuma yawan mutanen da suka jikkata da mace-macen da aka samu ya lanka sosai idan aka kwatanta da shekarar 2020. Yan Taliban da ke sanya kayan jami'an 'yan sanda ko sojoji suke da alhakin yawancin waɗannan hare-haren na cikin gida.
Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan a Najeriya, inda wakilin Salima Lumfashi ke tafe da rahoto akan sake komawa daji da aka ce ga surgumin dan ta'addan nan mai suna Haruna Daudawa yayi. Ko da yake wata majiya kuma ta ce ya je biki ne. Ga wakilin Salima Lumfashi da cikakken rahoto.
Shi da Awalu Daudawa kasurgumin dan ta'adda ne da ke da yara waɗanda suke aiki tare da shi. Babban ta'addansin da ya yi jim kaɗan kafin ya tuba shi ne ya kitsa tare da jagorantar sace ɗalibai sama da 300 daga makarantar sakandaren kimiyya ta garin Kankara a can jihar Katsina. Kimanin watanni 2 da suka shuɗe ne ya je fadar gwamnatin jihar Zamfara ya ɗauki Alkur'ani ya yi rantsuwa kan cewa ya tuba da harkar ta'addanci kuma ba zai sake aikata duk wasu miyagun ayyuka ba.
Yawan uwa musulmi kuma Allah ya kawo mu girma gwamna wata wanda wanda ya nuna babu tsoro. Allah ya nuna muna wanda hanya da gaskiya abubuwan da muke ji a rayuwarmu domin dai na je na aje shi. Kuma ana kira ga ƴan uwana musulmi na daji kowa da kowa wanda ke jin shawara ta da wanda muke tare da shi harka na arziki, wasu suna kokarin za su bi hanyar da nufi amma an duba masu. Kuma duniya mun ma muna da matsala matsayin mu na baraya amma hukuma ita ma tana tunar da mu ya dai ku dan duba kuna gyara mu nan in kuna gyara mu nan babu hanyar da za mu bi duka dan uwan mu wanda addaji sannu za mu juyo shi da dawo hankali shi da hanyar da mun fara.
Hakan ya sanya gwamnati ta ji daɗi ta kuma yi masa ahuwa tare da bashi matsuguni na wucin gadi da shi da yaransa cinsu da shansu har ya zuwa wannan lokaci. Karawa da karau daga bisani ma ta sai masa gida a cikin GRA don dai a ƙara kwantar masa da hankali sabili da ya bar ta'addanci. Bincike ya nuna cewa ba a sani ba kuma bai bayyana wa kowa ba lokaci da ranar da ya fice daga wannan gida. To amma majiya kwakwara ta bayyana cewa sai da ya kai inda ya da zango kana ya bugo waya yake sanar da cewa shi fa ya fice daga jihar Zamfara gaba ɗayanta ya kuma janye tubar shi domin shi ba a cika mai alƙawuran da yake zaton za a yi masa ba. Ko da yake dai Daudawa ya mika bindigogi samfurin AK-47 guda 20 da kuma bindigan mai cilla gurnetu wato RPG guda 1 da alburusai masu yawa hukumomi tare da kwararren majiya da suka san yi ittifakin cewa yana da manyan makamai jirgi a sandawa wanda ya aje su da bai bawa gwamnati ba a lokacin da ya tuba.
To a dangane da wannan al'amari na matan tabbani commissioner Kaduna jihar Zamfara don jin shin suna da masaniyar wannan ficewar a wani Daudawa da abin da ce.
Na farko dai kwanake ya gaya mana cewa yana da bukin da za a aurar da kannansa kuma yana shirye-shiryen da zai tafi don mun san ana zaune da shi lafiya lau ba tare da wani zagon abu ko wani hayaniya ba.
To amma wannan bai ba ku mamaki ba ganin cewa daga baya bayanai na fitowar ciwon shi ya riga ya janye daga sulhu ko kuma batun ya daina wannan ta'addancin ba.
To gaskiya ne ban samu wannan labari ba sai dai in daga baya ko in shawarwarin wasu kaga wani abu ya biyo baya wanda ba mu da masaniya wannan abu daban ne.
Akwai wasu alƙawuran da ba mai bane don kamar majiya ta kusa da shi suke faɗin cewa a cika mai duka wasu alƙawuran da yake tunani ba.
Ai duk wanda Allah sa ya baro daji ne ya zo gari aka aishi hannu biyu ma ya gode Allah domin abu ne wanda Allah ya raba ga da masihoyi wanda kana kashin mutane ana garkuwa da mutane ana wasu abu marasa amfani Allah kuma cikin iya Allah ya sa kan rabu da wannan abu ka zo kan rugun Qur'ani da sunan cewa lalle wannan abu cikin bayan da jama'a na daina shi ba zan sake shi ba. To ai wannan babu abin da ya yi jin daɗi ga wannan abu wannan ba za mu iya karawa ba sai dai mun gani kamar lokacin tunda yace zai dawo bai dawo din ba to wannan kaga sai mu san cewa lalle tabbas ya bar gari.
To mai yanzu ya bada wani lokacin da zai dawo ne?
To ka san don da zai je buki to kuma irin bukin Fulani wanda muka mun san lokacin da yake dauka ba amma yace da zarar an gama zai kuma dawo.
Abubakar Dauran commissioner tsaro na jihar Zamfara commissioner malafashi mai Amurka daga Musau a Najeriya.
A gaida sani. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Ga shirinmu na gaba duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Nasarorin da ya samu yayin da ya cika kwana 100 da hawa karagar mulki amma wannan baya da wasu ke yi ita ce shin me nahi Afirka ta ga cikin waɗannan kwana 100 yau batun da zamu duba kenan inda zamu ji daga bakin kwararru kan wannan mutum sunana Mahmud Lalo. Kwanala to mafi aksarin mota uku da ya kwashe a kan karagar mulki shugaban Amurka Joe Biden ya maida hankali ne wajen yakar annobar coronavirus a cikin gida sai dai cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci shugaban Amurka ya ɗauki wasu muhimman matakai da nahiyar Amurka ta yi lalemar habar da su. Cikin ranar farko da ya shiga ofis shugaban ya dakatar da shirin da Amurka ta sa a gaba da ficewa daga hukumar lafiya ta duniya da WHO matakin da tsohon shugaba Donald Trump ya so ya cimma kafin ya bar ofis. Dakatar da ficewar Amurka da Joe Biden ya yi abu ne da ya samu karɓuwa wurin kwararru a fannin kiwon lafiya a nahiyar waɗanda suka ce haka zai taimaka wajen samar da daidaito a duniya. Baya ga haka Biden ya yi alƙawarin ba da tallafin $2 billion ga shirin samar da allurar rigakafin cutar COVID-19 da COVAX wanda zai taimaka wa ƙasashe marasa ƙarfi su samu wannan allura sannan a ranar 20 ga watan Afrilu lokacin da ya cika kwana 90 da karɓar shugabancin Amurka. Biden ya wasu kalabai waɗanda suka dada da ran mutane da dama a Afirka wanda ya taɓo batun baƙar fata na George Floyd da ya mutu a hannun 'yan sanda.
We can't leave this moment or look away thinking our work is done. We have to look at it. We've looked at it.
Ba zai yi mu kawai da kai ba. Mu riƙa tunanin mun kammala aikinmu. Ya zama dole mu fuskanci wannan al'amari. Yana da kyau mu tuna waɗannan minti 9:29
ya zama dole mu saurara bana iya dubashi bana iya dubashi wadanda su ne kalmomi da karshe da George Floyd ya furta a rayuwarsa bai kamata mu bari wadannan kalmomi su mutu tare da shi ba ya kamata mu ci gaba da sauraron wadannan kalmomi
we have to listen I can't breathe those were George Floyd's last words
a da bane hista aka haifi Floyd aka kuma kashe shi a Minneapolis a bada hiyar Afirka ta sa ido a lokacin da masu taimakawa na kaliya farkon watan Afrilu